المستعين ومن دعا بدعوته وسلم بسلم في دعوته وانه السلام عليكم ورحمة الله. برضه مرتا دعاء من المسلمين أكبر وانه ذات دعا شريد بيار جواز الجماد الآخر وانه جيدا أشار لبنيادة لبنيادة شريد بيار باي جرم أن الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جمهور الرابطين وانه كنت يمكن نعا شريد أكم جواز ترى كترى ترى بجيو إلى ديان abin da yau muke zama kara tunatar da junan mu akai waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da shari'ar musulmi na riga na san cewa da yawa daga cikin malaman mu suna da yawa a ji hudumar juma'a karantarwa lacca irin su malam Abubakar Adam irin su malam Sheikh Abba Aji da sauran su Sheikh Ali Bakiya da sauran manyan malamai da matasan malamai duk suna da yawa a kan harkokin musulmi. To amma da yawa kuma har yanzu ana samun waɗansu daga cikin musulmai waɗanda har yanzu suna da wani ƙaiƙayi game da shari'ar musulmi. Har yanzu sai su rinka ganin kamar magana akan shari'ar musulmi sabuwar magana ce da waɗansu mutane suka ƙirƙiro ta ba ta da asali a da, wanda a gaskiyar al'amari shari'ar musulmi ba bakon al'amari ba ne ba kuma sabon al'amari ba ne. Abinda mutane ba za su yi maka inkari ba shine idan kana magana akan abin da yake ibada kansa, idan kana maganar sallah, kana maganar azumi, kana maganar zakka, kana maganar aikin haji, ba wanda zai dariya da kai dangane da shar'antuwar waɗannan al'amura a musulunci. Amma da shi kuwa alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ne sun koyar da waɗannan al'amura guda biyu kafaɗa da kafaɗa da juna, yadda ayoyi da hadisi suka bayar da haske da bayanin yadda za a yi azumi, zakka, aikin haji, haka suka bayar da haske game da yadda za a gudanar da mulki da siyasa da cinikayya da kasuwanci da sana'a da zamantakewar jama'a gaba ɗaya. Daukan wani ɓangare mu kyale wani ɓangare sai zato kamar bijire ma Allah ta'ala ne. Abin da ya sa aka la'anci Yahudu aka kuma ce abin da suka yi ba daidai ba ne ba, saboda daga cikin laifukansu akwai kasa ayyukan musulunci a zaɓo wanda aka ga dama a yi aiki da shi wanda ba a ga dama ba kuma a aiki. Sai Allah ce da su a fato minunin babin kitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al qiyamati yuraduna ila ashaddil azab wa man Allah bi ghafilin amma ta'malun. Sai Allah ce yanzu ku a rinka yin imani da wani sashi na littafi, da wani bangare na littafin da aka saukar muku, wa takfuruna bi ba'dhi kuma ku rinka kafircewa wani bangare na littafin, yanzu hakan da kuka yi ya daidai, fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum babu sakamako ga wanda yake aikata hakan daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya, ba dai tabewa da hasara a nan cikin rayuwar duniya. Wa yawmal qiyamati yuraduna ila ashaddil azab, ranan tashin kiyama kuma za a mayar da masu irin wannan tunani, masu irin wannan mugunyar aiki zuwa ga mafi tsananin azaba. Wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun, kamar da wata kira a da dai Allah bai zama mai gafala ba dangane da abin da kuke aikatawa ko kace kuke aikatawa. Yanzu wannan aya ta zanto balazana kwarai da gaske ga dukkan musulmi da zai yi tunanin kawo shari'ar musulunci shi a wurin sa fikar ne ko bai dace ba, kamar yana nufin cewa ya yarda da sallah da azumi da haji da duk ayoyin da suke magana kan wannan ya amince da su, amma kowace aya ta yi magana akan mu'amala, akan shugabanci, akan cinikayya da sana'a, kowane hadisi ya yi magana akan wannan ya ce ga yadda za a yi yadda Allah ya tsara shi bai yarda da shi ba ko ba ya da bukatar sa, kuma Allah ya rike kayansa ko manzon Allah ma ya rike kayansa. To babu yanda za a yi mutum ya yi wannan tunani ya gamu da Allah da wannan aqidar kuwa ya sa ran cewa zai shiga cikin aljanna ba zai yi ka'ida, sai ka yarda da dukkan abin da Allah ya faranta, sai ka karbi dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Da a ce cikin abin da manzon Allah ya zo da shi za ka kasa kashi 100 sai ka ɗauki kashi 99 da ɗigo 9 cikin 100 ka yi aiki da shi, ga kashi ɗaya ka ce ban yarda ba da wannan sansan Allah ya rike kayansa ka kafirce ma wannan, to yarda da kai da kashi 99 da ɗigo 9 ba zai samu da kai daga wuta ba ranar tashin kiyama. dole sai ka yi da komai dan ka Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu bisilmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Da haka yake innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Wadanda suka kafir cewa Allah da manzansa suke kokarin rarrabe tsakanin Allah da manzansa sai suke mun yarda da kaza amma mun yarda da kaza ba, mun yi imani da bariya kaza amma bangare kaza da sashi kaza ba mu yarda da shi ba. Suna son su dauki wata hanya tsakatsakiya ita ba kafirci tsantsa ba dan sun yarda da wani bangare na Al-Qur'ani, ita ba imani tsantsa ba dan ga wata bangarorin na Al-Qur'ani da hadisi suka yarda da su ba. Wata hanya tsakatsakiya so suke su raba kafa yuriduna ayyata turubaina zalika sabila so suke su zama jemagi. Shi baya cikin dangin tsuntsaye domin tsuntsaye ba su da hakuri, duk da shi yana da kuɗi amma baya cikin dangin dabbobi domin sauran dabbobi ba su tashi sama. Ba ya zama mai tsakatsakiya ba, suna son su riƙe hanya ta tsakatsakiya. Yuriduna ayyata turubaina zalika sabila sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan, irin waɗannan su ne gafurai tsantsa. هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كما للي من يوى كافرين كان دين عذابا مولا تنيا عذابا ميموني عذابا ميساني تنسى مدعاك مكي كلا جدد كم ونمسيني ميمقامي فومر مقامي ميمتعين سروتا إذن تكركاتيا ميمتعين سياسا ميمتعين شوقبانشي ميمتعين دوكيا cewa ya ji tsoron Allah dukkan wani kaikayi da yake da shi a cikin zuciyarsa game da shari'ar musulunci ya gaggauta tuba ya mazai janye. Ne mazai janye inda yana bukatar gamuwa da rahamar Ubangijinsa. In yana bukatar a sa shi cikin waɗanda za su shiga aljanna su tsira daga wuta. Amma babu yanda za a yi fakaki wani abu cikin abin da manzon Allah zai ko da addu'a shi ne. Kaga dai matsayinsa mustahabi. Asuwa shi ka kyamace shi cewa kai da Allah wa zai wannan kawayancin, a ce manzo Allah ya ce eh duk shi ce an yi asuwa shi ne lokacin babu makilin babu brush babu wayewaye inda wannan ina wani ga mutum ya faɗi bakar magana ga wannan wallahi ba zai yi koyi kwani bai na musulmi. Zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amalahum. In abinda Allah ya saukar ko da guda ɗaya ne cikin ɗari kake aikin da duk kai mai kyau an riga an rufe, duk aikin da kai an riga an rufe. Me yasa munafikai aka yi musu alkawalin shiga cikin mutanen da dangin da munafiki ne bil darkin asfali min annar, daga cikin ayyukan su sun je sun samu kafirai suka ce da su wani bangare cikin kudurkan ku ya dace za mu ji, suka karɓo wani bangare na gafirci ba duka ba, suka rike wani bangare na imani suna yi. Ubangiji da ala ya ce sakamakon su ne zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah sanuti'ukum fi ba'd al amr la fi kull al amr fi ba'd al amr. Haka suka ce da kafirai za mu bi ku cikin wani sashi na al'amarin da kuka yi da shi na kafirai, akwai wadansu tsare-tsare naku kila sun dace sun fi Qur'ani dacewa sun fi hadisi dacewa sun dace da zamani, za mu muku biyayya cikin wannan. Sai Allah ce wallahu ya'lamu israra, Allah ya san me suka sarranta suka koyi a duniya. Fa kayfa idza tawaffatuhum al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yaya halin su zai zama lokacin da mala'iku za su karbi rayukansu. Yadribuna wujuhahum, za su rinka dukan fuskokin su. Wa adbarahum, da dubarsu. Haka mala'iku za su rinka yi musu duka na tsiya lokacin mutuwa. Sai dai kai ba za ka gani ba, ni ba zan gani ba, in ma suna gadon asibiti ma'aikatan jiya ba za su gani. Wani al'amari ne da ya shafi gaibu Allah ya bada labari dole mu tabbata. Tawabin mun samu daman ganin abin da ido ko mun samu daman gani ba. Allah ya faɗa Allah ko mai gaskiya ne shi duk abin da ya bada labari. Zalika da annahum ittaba'u ma asfata Allah wa karihu ridwana fa ahbata a'malahum. Babu yanda za a yi kai wani abin da manzon Allah ya zo da shi komai kankanta suka sa ran cewa wai za ka samu rahamar Ubangiji. to wai me yasa mutane suke kin shari'a tunda dai duk da waɗannan dalilai a fili shari'a nan Allah ya karanta shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuh thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ja'alna din dake cikin likullin ja'alna minkum shir'atan wai yake magana da ita ba Allah ba yake kowace al'umma cikin su mun sa musu shari'a ba wai al'ummar annabi Muhammad kadai ba tun daga annabi Nuh manzon farko zuwa nan kowace al'umma sai da aka sa mata shari'a ba a kyale su tafi kala da ba likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri haka aka ce da manzon Allah mun dora ka akan shari'a tsari na al'amarin da yake dukan wahayi fattabi'ha ka bi wannan shari'ar wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi soyayyen zukatan waɗanda ba su da sani shari'a lakum min ad-din ay shar'anta buku wani tsari na addini yanayi na addini salo na addini ma wasa bihi nuh kwatankwacin abin da aka yi wasiyya da shi ga annabi Nuhu alaihi salam wallazi auhayna ilayhi wa ma wasana bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi wa abadan to tunda Allah ya karanta ce ce haka kuma shi ya halice ta shi ya halice ne mu da su gaba ɗaya da su mallaka ubangiji yana da dama ya yadda ya ga dama da mu kuma ya halice mu ne dan bin wannan tsari wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin dan wannan Allah ya halice mu dan mu bi shari'a amma to me yasa waɗansu daga cikin mu suke cikin shari'a duk da waɗannan ayoyi duk da waɗannan hadisi duk da wannan tsawa da Allah ya yi cikin alqur'ani mai girma me yasa waɗansu suke cikin shari'a su dai masu mulki da suke cikin shari'a musamman dai mai mulki a Najeriya dalilin cikin shari'a sun riga sun saba da handamar kudaden jama'a sun riga sun saba da tashi kudaden talakawa idan shari'a ta zo kuma za ta hana su to sai suke ganin shari'a ta ci karo da son zuciya don haka sai dai ta yi haƙuri don a bi son zuciya a madadin zuciyar a ba ta haƙuri a bi shari'a da aka ce shari'a ta yi haƙuri a bi son zuciya wannan shine babu wani abu da ya wuce wannan babu wani abu da ya wuce wannan domin kowa ya riga ya san yadda kasar nan Allah ya bata arziki abin mamaki ne talaucin da mutane suke abin mamaki ne a ce an je asibiti ba samun magani ba abin mamaki ne a ce an je makarantun firamare ba malamai ko akwai malaman da ba su da qualification mai kyau ko akwai malaman ba kayan aiki abin ta kai shine a ga hanyoyi a farfashe babu hanyoyi duk kudaden da ake samu da yake dashi duk kudaden da ake samu sakan da Allah da yake dashi tsammanin ku a kowace jiha daga cikin jihohin Najeriya nawa ake bata a kowane wata ka san ta daga gwamnatin tarayya mu dauka mafi kankanta abin da za a baiwa kowace jiha mafi kankantar abin da za a baiwa jiha shine a bata miliyan 700 naira miliyan 700 a kowane wata shine ka santa daga gwamnatin tarayya a wata jihar ka ga mutanen ta miliyan 2 ne amma an bata miliyan 700 in ma za a raba wannan mutanen wannan kudin ya zai wannan fa ga kuma na kaso da ake baiwa kananan hukumomi ka san jiha daban ka san karamar hukuma daban karamar hukuma mafi karancin abin da za a baiwa karamar hukuma shine miliyan 1 a kowane wata kowace karamar hukuma to ita gwamnatin tarayya dan kowa ba da mama me take samu kuma ki shiga aljihunta wannan a wannan bangaren ta zama la ta fa'alu amma ta fa'alu ita an kuma da fadiya ba wanda zai tambaye su ya yake zama ba wanda zai tambaye wannan to saboda mai mutane sun riga sun saba da rashin da abin nan ya zama dai an saba ne duk shekara gwamnati yanzu ya zauna a gidan rediyo ko talabijin ya karanta fadi ma'aikatar ilimi an ware mata miliyan kaza ma'aikatar kiwon lafiya an ware mata miliyan kaza wannan sabo ne dan mutane su ji amma ba dan za a yi aiki ba dan za a yi aiki da wannan ba sabo ne kawai an saba karanta amma duk gaba ɗaya sai kace to waɗannan kuɗaɗe ba sa isa hannun talakawa idan aka ware miliyan 100 za a yi wa talakawa aiki aka faɗa a rediyo da talabijin da jarida to idan talaka ya ci sa'a naira 100 ne ta wajen sa ya amfana da ita a cikin miliyan 100 da aka fada sai naira 100 ce za ta fito wajen in talaka ya fita aka ce sai aka fada to kaga duk masu waɗannan tsari ba za su yi da shari'a ba duk wanda suka saba da cin waɗannan masu cin kuɗi na haramun ba za su yi da shari'a ba saboda shari'a ta ci karo da bukatun ta ci karo da soyayyen bukatun ta ci karo da abin da suke so a cigaba da rayuwa shi yasa za su yi ta faɗa da ita ta kowace irin hanya su ga cewa sun mutu daga nan gurin sai waɗanda suke cikin malamai akan samu makiya shari'a a kan cikin malamai to wannan kuma abin da yasa suke cikin shari'a su ma suna da nasu bukatun wanda sun ci karo da shari'a da haka idan aka ce za a yi shari'a bukatun su ba za su biya ba sai an ce ba a yi sannan shari'a bukatun su za su biya kaga duk malamin da ya saba da bokanci ya saba da tsubbu duk malamin da ya saba da irin wannan damfarar ba zai taɓa so a yi shari'a ba domin a yadda ake rayuwa ta jahilci shugabanni ba su san Allah ba ba su san shari'a ba kawai suna dangantuwa ne zuwa ga musulunci ba don sun fahimci musulunci ba sai ɗan kaɗan to waɗannan malaman suna ribatar wajen su ne za su yi musu roƙon Allah su za su faɗa wa Allah bukatar ma'ana kai shugaba kana da bukata Allah bai san bukatar ba sai ka je wurin wanda ya faɗa wa Allah bukatar sannan ya biya jahilcin shugabannin yasa malaman su suke ƙarewa a yanzu ta kai fa malaman su sun fara buɗe ofisoshi yadda mai kamfani zai buɗe ofisi ya sa telefon ya sa manya-manyan kujeru na alfarma don a gansu wallahi yanzu malaman su sun fara yin wannan yadda kamfanoni suke ɗaukan waɗanda za su je su yi musu tallar kayayyakin yanzu ƴan tsubbu suna ɗaukan waɗanda za su je su tallata su a Abuja su dinga kore amfanin ke je da tafkekiyar mota da salula a hannunsa ana hira sai yana tambayar waɗansu abokanansa waɗansu harkoki nasu da suka makale sai ta ainihi ko ina da wani malami na komai na yana tafiya daidai alhamdulillah in za ku ji nan sai ku jansa ƙarya ce kuma ɗan koren malamin ne in ya kai ku abinda malamin ya tsaka kuma shi ma da bibi zai samu shi ke rayuwa to babu yadda za a yi waɗannan su shari'a dan shari'a ta ci karo da bukatun su suna alaƙa da mai mulki gwamna ko minista ko kwamishina ko wani famanan sakirtare a wata ma'aikata ko wani babban darakta a ma'aikatar gwamnatin tarayya suna da alaƙa da shi amma ba alaƙar zai ce masa kaza haramun ne ko kaza halal ne ko kaza ya dace ko kaza bai dace ba alaƙar ya zai yi kasa su a sai masa roƙon Allah kar a gane kuma ya zai yi saƙo su su roƙi Allah a yafe saban in an je tashi kiyama din ma ba za a yi bayanin wannan saƙon ba wallahi har akwai malaman da suke da wannan yanzu ya za a idan Allah waɗannan su so a yi ta tunaninsu in dai an yi shari'a bukatar kula da jama'a dan dole wanda zai shari'a yi kokarin ya san menene shari'a in ya san shari'a kuma zai gane bambanci tsakanin malami da tsanzo amma yanzu da bai san shari'a ba ya san qur'ani da san hadisi ba da malami da tsanzo da boka da alramma da mai ikriniya da mai dala'il duk malamai ne a wajen su dan baya da ma'aunin da zai bambanci kai har fa saboda makwabtaka da muke da shi da jamhuriyar Niger a cikin waɗansu shugabannin mu da suka wuce baya akwai wanda suke exchanging din bokaye da ƴan tsubbu tsakanin shugabannin mu nan da shugabannin mu na Niger shi shugaban Niger yana da wani boka a wani gari shahararre wanda yake sai an miki da shi sai an sauka kasa aje gari aje a gaisu su ma nan gudun suna da waɗansu bokaye a cikin waɗansu lungun duwatsu su ma sai an sauka kasa an tafi da kasa aje a gan sai wannan ya taimakawa wannan da bokansa wancan ma ya taimakawa wancan da bokansa ba abun kunya ma a ce an tura jirgin saman shugaban kasa ya ke ta hago ya ke ta yi Najeriya ya shiga Nijar ko ya shiga Kamaru ya je ya shiga wani daji don ya sauko wani boka ya kawo shi presidency a Abuja duk an yi wannan a Najeriya kuma ana cikin yin wannan yanzu a gaban kasa ta kai matsayin da musulman mu shugabanni idan suna da abokanai ƴan siyasa ko sojoji da suke tare ko manyan jami'an gwamnati irin yadda musulman mu za su ɗauki irin wannan ƴan tsubbun su tura su umara su je su yi musu roƙon Allah kan bukatun to haka suke ba da aran malaman nasu da kiristoci ma su je su ma su tura su umara din su je kuma a yi musu roƙon Allah kan wai bukatun su kuma su ma tafiya to irin waɗannan malaman suna nan da yawa, za su fito da bari, za su fito da mota, za su fito su shakunu su yi magana a radio ko a talabijin, ana ganin keji ne, malami ne, wali ne, kusa da yake da Allah, bayan ya fi kowa nesa da Allah. Ba abin da yake ya alakanta shi da fadar annabta. Don manzon Allah ya nuna al'ulama warasatul anbiya, malamai magada annabawa ne. Annabawa kuwa ba su gaji dinari ko zarafi ba, sun gaji ilimi ne. Ilimin suke aiki da shi suke yaɗa shi tsakanin al'umma. Tsoratar da mutane suke game da tashin kiyama su, game da jarrin da ke gabansu na zaman kabari. Amma ba malamin da komai ka ɗauko halal ne, komai ka ɗauko ya san yadda zai faɗa wa Allah wai sai a wuce ba ko. Komai ka ɗauko cewa an yi shari'ar musulunci ba, dan ta ci karo da bukatunsu, ta ci karo da soyayyen zukatansu. Kuma su suke yaudarar shugabanni, su suke taimakawa wajen lalata shugabanni. Shugaba ya zauna kan kuɗin jama'a, amma in sun tashi su nuna masa yalwar rahamar Ubangiji a madadin su faɗa masa girman azabarsa, sai su yi Allah Ghafurur Rahim ne, Allah mai rahama mai jin kai ne, kuma duk abin da za ka ɗauka na dukiyar jama'a ai in dai ka tuba Allah zai karɓi tubanka. Kuma duk abin da ka ɗauka na dukiyar jama'a in dai ka je ka yi umara, ai shi ke nan magana ta riga ta ƙare, ko ka yi aikin haji. Dan manzon Allah ya ce man hajja falam yarfus walam yaftuk kharaja min zunubihi kayuni kharajatu ummuhu min zunubihi kayuni waladatu ummuhu. Wato dukkan wanda ya yi aikin haji ba tare da ya yi alfasha ba, ba tare da ya yi fasikanci ba, ya fita daga zunubinsa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haji. Sai su kafa hujja da irin wannan hadisin. Ko manzon Allah ya ce dukkan wanda ya umara cikin Ramadana, matsayin umara cikin Ramadana kamar aikin haji ne tare da ni. Sai su kafa hujja da irin waɗannan hadisan, su yaudari mutum bisa ga wannan cewa aiki kenan Allah ya yafe masa. Irin waɗannan hadisai da ayoyi waɗanda suke ɗauke da alkawali na rahama, idan aka tashi wa'azi na fi sabilillahi, musamman ga wanda yake zunubi, ba a karanta masa hadisan da suke nuna yalwar rahama har sai bayan an fara karanta masa ayoyi da hadisai da suke nuna girman azaba. Domin ayoyi da hadisan da ke nuna girman azaba su ne za su sa ya kaɗu, ya damu, ya tsorata, ya firgita har sai ya kusan tsaye tsamba ne, kuma sai a kawo masa ayoyin rahama don ya samu tuba. Amma mutum ya yi zunubi sai ka zo ka ce ai Allah na da girman rahama, bayan maka tsoratar da shi girman ba na dama ya yi zunubin ba, kawai ka karantar da shi fadar rahama, to ka injiza sake ne zai ƙara zunubi. An gane ko? Dan ko alama bai dace ba. Wani balaraban ƙauye ya zo wata rana sauraron wani malami yana karatun Alƙur'ani, sai ya karanta faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha azizun hakim. A madadin ya karanta wannan fa'lamu anna Allaha azizun hakim, sai ce fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Balaraban kawai yace kai wannan ba zancen Allah bane. Allahu akbar. Yana kace ba zancen Allah bane, aya ta Qur'ani yace in ko Allah ne ya wannan zancen, to ya zuga mutane su yi zulubi kenan. Allahu dan cewa fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, idan har kuka kauce wa tabarki bayan ko hujjoji sun zo muku kun sani kuka kauce, fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, ku sani Allah bai gafara da bai jin kai ne, ma'ana ku yi ta kaucewa kenan. Yace shi bai daba ce wannan zancen Allah ne. Sai wani sai kai wai ya ka karanta ayar, sai ce na ce ne fa'lamu anna Allah ghafurur rahim, sai kai ka sace wannan mummunan kuskuren, sai mummunan fahimta din. Ai yadda take fa'lamu anna Allah azizun hakim, in kun kauce wa gaskiya bayan kun san gaskiya ce da dindin kuka kauce, to ku sani Allah aziz ne, mai rinjaye ne akan al'amuransa. Ba wanda zai gagare shi idan ya kangare masa. Hakimin mai hikima ne, duk abin da ya maka na hukunci bai zalunce ka ba, adalci ya maka. Ke yanzu na ji baka wai arna ya harbe ɗansa ko? To saboda haka kaga wato ashe kuskure ne mutum ya shiga cikin zunubi, ya yi dumu-dumu, ya saba da satar kuɗin talakawa da ha'intar jama'a, sannan kuma a maimakon ka karanta masa ayoyin da ke nuna girman azaba, sai ka zo kawai kana nuna masa ayoyin da suke nuna fadin rahama. Ba nadama ya yi ba, ba wani abu ya yi ba, wanda kamata ya ka fara karantar da shi ayoyin azaba, kai da mu ji wannan laida mana. Sannan idan ka ga ya damu ya shiga halin kakalika ya fara nadama, sai ka karantar da shi ayoyin rahama don ya samu tuba. Haka ake yin ka'idar kenan. Amma mutum ya zo ya ce, "Ba komai fa, Allah ghafur rahim, wa ta rahmati kulli shay, rabbana wa sita kulli shay rahmatan wa ilma." Sai ka karanta wannan ka kyale, to kaga anan kuskure yake zuwa. To wannan kuskuren sai yasa da yawa daga cikin shugabanni, chairman na local government, da sarakuna na gargajiya, da gwamnoni, da ƴan majalisar jiha, da ƴan majalisar tarayya, da ministoci musulmi, sai suka dauka duk yadda za su yi mana ha'inci, to babu komai. In dai sun je sun yi aikin haji, to manzon Allah ce idan ka yi aikin haji, tataccen aikin haji, to ka fita daga zunubi kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka. Dan haka komai sun ci banza, duk kuɗin da suka sace na kamar hukumar ko na jiha ko na tarayya, ba komai. Waɗansu ma suna ƙara da cewa in ka gina masallaci don Allah, Allah zai gina maka naka gidan a cikin aljanna. Dan haka sai su yi gida ƙaton gida 300 by 300 mita, sai su zo su yi masallaci ɗan ƙanƙani ta huɗe mutum biyar, sai su yi doguwar asumiya suna sa kasa ɗan Karilu Fusari ko Abdul Basit jira suke a tashi kiyama, Allah ya nuna musu gidansu a aljanna don sun gina masa ɗan ƙaramin masallaci. Kuma duk malamai ne suka karantar da su wannan, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Wannan hadisi na cikin Bukhari. Duk waɗannan ayoyi da hadisai galibin su ingantattu ne, amma inda kuskure yake yadda aka shigarwa al'umma su wannan kuskure yake. Wanda ya gina masallaci, Allah zai gina masa gida a aljanna. Ko ta yaya ya gina masallacin? Ko da kuɗin fashi da makami ne? Ko da kuɗin karamar hukuma ne da ya sace ya gina? Ko da kuɗin gwamnatin jiha ne? Ko da kuɗin gwamnatin tarayya ne? Ko da kuɗin wani kamfani ne ya yi maguɗi? Shi ake nufi. Kaga da sai ka tunatar da su hadisin, "Inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban." Allah mai tsarki ne, baya karɓa sai mai tsarki. To kuɗin da ka wawure na karamar hukuma ko na jiha, ko kuɗin da ka wawure na gwamnatin tarayya, ko na wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya da kake aiki, ka wawure waɗannan kuɗin lokacin da suke hannunka, tsarkaka ne, da shi ne. Don haka duk aikin da kai da su na ibada, Allah ba zai karɓa ba. Ka gina masallaci, kai ka cikar Maiduguri gaba ɗaya da masallatai da kuɗin sata, ka je ka gina gidan marayu da kuɗin sata, ka ɗauki alaran momi 20 ka kai su aikin haji da wannan kuɗin, ka ɗauki waɗansu 30 ka kai su umara a goman ƙarshe da wannan kuɗin. Wallahi tallahi ba ka da lada daidai da ƙwayar zarra, ba ka da lada ko mithqal zarratin. Baya ga wannan, ka zo ka zauna kullum ka yi istighfari sau miliyar. Bayan ka kanan na ɗaya kuɗin karamar hukuma sun zama naka, ka kanan na ɗaya kuɗin jiha sun zama naka, ko kuɗin ministry ɗinka sun zama naka, an yi kwangilar ƙarya da tuwa-tuwa da kai, sai ka zo ka zauna astaghfirullah astaghfirullah, kullum sai ka yi miliyan ɗaya, kullum miliyan ɗaya sai safe da yamma, ka yi karatun alkur'ani ka sauke, ka yi halala ka yi istighfari, ka karanta alkur'ani, ka yi haɗa da zabura da linjila duk ka karanta. Wallahi tallahi Allah ba zai yafe maka ba daidai da fitika, daidai da kwandala ɗaya Allah ba zai yafe ba. Saboda yadda al'amari yake, zunubi da yake tsakaninka da Allah, na kayi zina zunubi ne tsakaninka da Allah, kayi caca zunubi ne tsakaninka da Allah, ka sha giya zunubi ne tsakaninka da Allah, shi ne in kai tuba ta gari, tuban da ta ƙunshi nadama da dana sani akan abin da ya wuce baya, kai istighfari, sai Allah ya yafe maka. Amma laifin da ya shafi haƙƙin wani ka shiga, wani kai wa sata, faki kai wa wani, yankan aljihu kai wa wani, sane kai wa wani, a harkar kasuwa ne ka cuci wani, ka zalunci wani, ma'aikacin gwamnati ne ya ɗauki kuɗi daga fuskar gwamnati ba ta hanyar da ta dace, inda za ka yi istighfari sau miliyan, Allah ba zai yafe ba, dan ba haƙƙinsa ba ne, haƙƙin mutane ne. Idan kana so a yafe, sai ka bi mataki ɗaya daga cikin biyu. Duk abin da ka sata ka zo ka mayarwa da gwamnati kayanta, to sai ka yi tuba ka yi istighfari sai Allah ya yafe. In ba ka yi wannan ba, sai ka shiga gidan rediyo ka sai fili wanda za a ji ka a dukkan jihar, ka shiga talabijin ka ce, "Ya jama'a, lokacin da na rike mukami kaza, na sati miliyan 100 daga cikin kuɗin gwamnati da sunan gina gida da mota, kuma gashi yanzu ina nadama kar in mutu da haƙƙinku. Ina fatan a yafe mun, a yafe mun." Idan duk talakawan da suka saurare ka da yanzu suka ce sun yafe, to Allah ma ya yafe. Idan talakawan nan kashi biyu cikin uku suka ce sun yafe, kashi biyar suka ce ba su yafe ba, to wallahi ba za a yafe maka ba. kai mukaddara duk talakawan kasar sun yace sai guda daya aka ji aka same shi manomi ne yace wa mu da aka hana taki wallahi ban yace ba wallahi Allah ba zai yace ba sai ya fitar da haƙin manomin nan guda daya to dan me muke yaudaran kan mu sai malamai su zo su ce mana in mun sarakuna ne duk barnar da muka yi da sunan sarautar gargajiya in mu masu mulki ne duk barnar da muke da sunan barna in aka yi tuba Allah zai yafi in aka je umara Allah zai yafi in aka je aikin haji Allah zai yafi sai in kisa ce da kai inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbulu illa tayyiban a hadisin yana nan cikin arba'un hadisi Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki dukiyar sata da kasata a gwamnati da dukiyar banki da mukami da dan banki da mukami ya kwata da dukiyar dan sane ya sata dukkansu a cikin wannan ba ɗaya daga cikin da zai zama tayyib tunda ko ba ɗaya daga cikin su da zai zama tsarkakkiyar dukiya idan ka yi aikin haji da ita in ka yi umara da ita in ka ciyar da miskinai da ita in ka gina masallaci da ita wallahi Allah ba zai karba ba inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban wannan shine abin da yake dole mu ji mu gane ga waɗansu hadisi da na ɗauko su daga cikin riyadu salihina zan karanta mana su mu ji dan waɗanda suke satar dukiyar jama'a ko ake haɗa kai da su malaman da suke ɗaurewa wannan barayin zaunatin gindi su ji waɗannan hadisan su faɗa mana matsayinsu game da wannan hadisin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko hadisin Abu Huraira manzon Allah ce man kana ta indahu mazlimatun li akhihi duk wanda ya kasance a wurin shi akwai dukiyar zalunci ta dan uwansa ya zalunci dan uwansa ya rike dukiyar min irbihi abin zalunci kowane irin nau'in abin zalunci min irbihi mutuncin sa ne ka zubar aw min shay'in ko kuma kowane irin abu ne da ya shafi dukiya ko wuninsa duk wanda a wurin sa akwai haƙƙin dan uwansa na dukiya na mutunci na jininsa falyatahallalhu minhu al-yawma yemeni ya halatta masa shi yau yemeni ya yafe masa shi yau da annabi ya ce al-yawma yana nufin a yau a gidan rayuwar duniya qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun tun kafin wata rana da za ta zo wanda babu dinari babu dirhami babu dala babu sefa ba sterling pound babu naira babu dirhami babu dinari in kana lahu amalun salihun in mutun yana da aiki na gari ne da yayi ukhidha minhu biqadri mazlimati sai a dauki wannan ladan aikin na garin da yayi gurgudan zalunci mutun dan uwan da yake a baki wa in lam yakul lahu hasanatun in baya da dangin ayyuka na gari ukhidha min sayyi'ati sahibihi sai a dauko zunubin dan uwanka tace da yayi da shan barasa da yayi da zina da yayi fa humila alayhi sai a dora maka kai tunda baka da abun biya ma'ana ran ta ce kiyama haka za a yi al'amarin dukkan barawan da ya saki dukiyar jama'a ko ya kashe wani ko ya zubar da jinin wani dukkan jami'in gwamnatin da ya saki dukiyar jama'a kar ya dauka cewa da istighfari da hailala za su sa a yafe masa manzo Allah sai ka nile ya yafe maka a yau shi wanda ka sata din kai bayani ya yafe ko ka bashi kayansa in ko ba haka ba ranan tashin kiyama hukuncin da za a yi shi ne ayyukanka da kai nagari in ma kana da su din sai a dauko su sai a rarraba wa talakawan gaba daya a ce ka zaluntuwa ne sai a dauko sallarka sai a bashi ka zaluntuwa ne azumin ka dauko a bashi ka zaluntuwa ne aikin hajin ka dauko a bashi ka zaluntuwa ne kiyamul layl da sallar zumunci a dauko a bashi har ladanka gaba daya na ayyuka su kare kuma sauran jama'a da ka zalunta dan jama'ar jahar ka mutum miliyan 2 ne zuwa sama akwai sauraki nan ko kai ne kwamishinan kiwon lafiya ko kwamishinan ilimi ko kwamishinan yaɗa labarai ko kwamishinan ƙasa da safiyo ko kwamishinan wacece a jihar da mutanen ta sun kai miliyan 2 ko 3 ai ministry ɗinka ko wata kamar hukuma suna da haƙƙi a kanka to sai a kirawo ka a zo a ce to dukiyar da ka zalunta ta waɗannan bayan Allah za a ɗauki ayyukanka ne na lada a basu ayyukan lada sun ƙare kuma har yanzu sauran mutanen baka biya su ba sai a ce to su ɗauko zunubinsu su da suka yi a ɗauko zunubinsu sai a ɗora maka ƙarshe sai a kora ka cikin wata jahannama a faɗa mun wani sarki guda ɗaya da wani malami ya taɓa zuwa ya karanta masa wannan hadisi ko wani gwamna ko wani ɗan majalisa ko wani chairman na local government da liman ya je ya ce salamu alaikum ya shigo ya ce na zo don in karantar da kai hadisin annabi a faɗa mana shi wannan hadisi kuma rawahul bukhari imam al-bukhari ne ya ruwaito shi hadisi na gaba shi ma daga abdullahi bin amr ibn al-as Allah ya kare da a gare shi yace kana ala saqalin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulun yuqalu lahu kirkiratu a cikin mutanen da suke bin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ko a cikin kaya da annabi ya bari an samu dukiya ce ta ganima ko dukiyar zakka ko ta sadaka an tara, cikin waɗanda aka ba tsaro aka ce ya kula da su, a ko wani mutum ana kiransa kirkiratu, famata sai kirkiratu ya mutu. Fa kala rasulullahi, sai manzon Allah ya ce huwa fin nari, sai kirkiratu ana wuta, sai kirkiratu kan ana wuta. Fa zahabu, sai sahabbai suka ci tunani mai kirkiratu ya yi, mutumin da manzon Allah ya sa shi to sifa, su to sifa din manzon Allah kuma za shi wuta, ka ji fa. Dan ko wani malami ya daure maka gindiya nan gari ya ce shi sharifi ne, shi wali ne, shi jikan annabi ne, ka san cewa a wani matsayi zaka samu kanka. Gashi so sifa din manzon Allah, manzon Allah da kansa ce huwa fin nari. Fazahabu, sai sahabbai suka tafi, yanzuruna ilayhi, suna bincika wai wani laifi yayi, wani laifi yayi, a bincika gidansa a ga me yasa to ya ajiye me yayi. Fa wajadu aba'atan qad ghallaha, sai suka samu babban riga wanda ko jamfa babu wanda ya sa ta cikin kayan ganima. Da ka'idar kayan ganima din fa kana da rabo a ciki, laifinka me yasa ka dauka kafin a raba, za ta kai ka cikin wutar jahannama. Mun faɗi wannan saboda akwai waɗansu baragurbin malamai da yanzu suke ba da fatawa ga masu sata a karamar hukuma ko a jiha, sai su ce wai ita Najeriya idan an raba kuɗinta kana da wani abacin ko babu, ka ce a ina da kaso a ciki. To abin da ka sa ta miliyan goma, in za a raba kuɗin Najeriya kila rabanka ma ya fi miliyan goma, don haka wannan ai ya halatta. Suna nan suna faɗa. To ka ji kai da ka sa ta ga kirkiratu, annabi ya sa shi su so kifa a kayar ganima, kayan ganiman da inda ya yi haƙuri an raba zai samu, in baya cikin mujahidun kila yana cikin alfuƙara. Dan Allah ya ce wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سو اكي بغنيما كيله ان بايا cikin mujahidun to yana cikin ibn sabili, in bayi cikin ibn sabili kile yana cikin yatama, in bayi cikin yatama kile yana cikin almasakin. Amma duk da haka laifin sa ya dauka kafin a raba aka ce yana cikin wuta. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Daga nan sai hadisin Umar dan Khattab. Duk hadisin da zan kawo mana Bukhari da Muslim ba wai dan sauran ba su inganta ba, dan sun kawo gidigan wanda babu kaulani, hadisi ne ingantacce kamar ranar lokacin. Hadisin Umar dan Khattab. Umar dan Khattab yake lamma kana yawm Khaybar aqbala nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. An yakin Khaybar an kare a shekara ta 7, sai ga wani gungu cikin sahabban manzon Allah sun taho. Fa qalu, sai suke cewa fulanun shahid wa fulanun shahid, sununa wani, sai Allah sarki wani ya yi shahada, Allah sarki wani ya yi shahada, Allah sarki. Famanin sakataren na ma'aikata kaza ya yi shahada, Allah sarki kwamishinan kaza ya yi shahada, Allah sarki ga wani gwamnati shi ma ya yi shahada, Allah sarki ga wani chairman nan da wani kansula, duk sun yi shahada. Fulanun shahid hatta marru ala rajulin, har suka zo kan wani mutum. Fa qalu, sai suka ce fulanun shahid wani ya yi shahada. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذا الله في كلا يتي إني رأيته في النار نينا بنت تكون متباعة وتشهادة دي في بردة غلها أو أباء تكون ونو قدو دي ساتا كو أباء ببالي لغا ودف تكو جنفا بابو دان أباء إتو تريد دا جي فاكا كمر دي الكبا دو يتي شوا دي سياك دي ياكين فا دي سياكو تو أوزن ياكين. Allah ya ce wala ta hasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yahqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanuna. Tare da duk wannan manzo Allah ce huwa fin nari, wani komanda zaka zauna karkashin gwamnatin sa sama da manzon Allah, wani yaki zaka je yau ka samu falalan wanda ya je yakin kai ba tare da manzon Allah, an je Khaybar din tare da manzon Allah din, amma an saci kayan ganima, malum malum babban riga ko jamfa babu, kuma manzon Allah ya hukunta wanda ya wannan din yana wuta. To sai kawai yanzu ka zo ka saci karamar kuɗin karamar hukuma ko na jiha ko na abin nan, shikenan ka je kai wata umara kai wa Allah wayo kenan ma. Su mutanen magani suke Allah ma dabara za a yi masa, idan aka yi satar sai a je a yi umara, wai shi mai tsoron Allah ne, a je dawowa a dawo da ruwan zamzam, wai duk mai tsoron Allah ne, sai wani sarbi mai kwaya 30 ko ɗaurin aure aka gaice shi yana ja a hanya, jahili bai san bashar mu ma ba da asali a addini. amma wai sai ya rika ja wai ana mana wata barazana wato ga na Allah ka ko ga yadda mutum ya assalamu alaikum wai bazai amsa salamu wai wurde yake wai duk kar mu gane wai kar mu gane to mun gane mu dai kan mun gane
na'am
daga nan gurin mu je da ku hadisi wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi wannan wanda muka karanta yanzu daga nan gurin mu je da ku hadisin Adi ibn Umayra Allah shi kare da gare shi Adi ibn Umayra yake cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin manzan Allah yake dukkan wanda muka tsora shi kan wani aiki muka ba shi wani mukami dukkan wanda muka ba wani political appointment dukkan wanda muka tsora kan wani aiki fakatamana mikhyatan fama fawqahu sai koye allura zuwa abin da yake sama da allura kana gululan yati bihi yawm alqiyama to daidai yake da dukiyar ganima da aka sata sai ya zo da ita ranar tashin kiyama a rataye a wuyansa fa qama ilayhi rajulun aswad da manzon Allah ya faɗi wannan jawabin lokacin da ya zai rantsar da waɗanda zai bai mu aiki ko zai dora musu nauyin aiki sai wani bakin mutum ya tashi min al-ansari cikin mutanen Madina Adi ibn Umayra ce ka anni anzuru ilayhi yanzu nan da nake baku hadisin nan kamar ina hangoci fa kada sai ce ya rasulullah iqbal anni amalaka sai manzo Allah rike mukamin ka bazan karba ba rike commissioner cikin ka bazan karba ba rike director ɗinka rike famanin secretary bazan karba ba kana wa malak manzo Allah ce me ya hana ka karba kada sai ce sami'tuka taqulu kaza wa kaza na ji ka ce duk wanda muka baiwa aiki sai ya saci allura zuwa abin da ke sama da ita sai ya zo a rataye da ita a wuyansa ranar tashin kiyama kana sai manzo Allah ce wa ana aquluhu alana eh yanzu ma ina ƙara faɗa man ista'malnahu ala amalin wanda duk muka dora mu aiki muka baki wajibi fal yadi bi qalilihi wa kaseerihi ya kawo abin da yake hannunsa komin dankanta su komin yawansa kare shi fa ma utiya minhu akaza duk abin da ka'idar aiki ta bashi na albashi da allowances yaci hani amari a babu lafi wa ma nuhiya anhu duk abin da ka'idar aiki bata bashi ba in ta hato ya rubuta shi wallahi dukkan wani da ya saki dukiyar talakawa yana ganin ba a gane ba ya ba auditors sun hanci ba su gano ba wallahi ranan tashin kiyama sai ya zo da ita a daura a wuyansa a daure a wuyansa a rataye a wuyansa wannan hadisi Muslim ya ruwaito mu je da ku zuwa ga hadisin Abi Humayd Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi Allah ya kare da gare shi kale yace ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rajulan min al-azdi yuqalu lahu ibn al-lutbiya ala as-sadaqah manzon Allah ya dora wa mutum wani mutum ya bashi mukami ya bashi aiki ya dora shi kan dukiyar zakka mutumin yana cikin kabilar Azd ana kiransa Ibnul Lutubiyya manzon Allah ya dora shi kan dukiyar zakka ya kula da ita yanzu wanda aka bayar dukiyar zakka ba yana da haƙƙi a ciki ba yana da haƙƙi a ciki asalin a zakka ma an ce a baki inna masarakatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha kaga yanzu yana cikin al amilina alaiha falamma qadima yayin da yaje karbo zakkan ya dawo kala sai yace da manzon Allah haza lakum wa haza uhdi ilayya yace wannan dukiyar zakka ce da na karbo daga wajen mawadata ga ta na kawo wa haza uhdi ilayya wancan dan karamin ragon da ka gani kuwa kyauta suka bani wancan gero da ka gani dame daya ko iragon ma karama kyauta suka bani wannan dai shine na zakka wancan kuma kyauta suka bani alheri kenan nasilar aiki ce wannan albarkar ofis kenan ba haka mutane suke kira ba kyauta aka ba ni ba ni na tabbaya ba ba ni aka yi kyauta da manzon Allah ya ji haka sai ce fa fala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan manzon Allah ya ce wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum sha'an bi ghairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamah yahmiluhu yawmal qiyamah yace wallahi babu ɗaya daga cikin ku da zai dauki wani abu ba tare da haƙƙin dauka ba fati sai ya zo gaban Allah yana dauke da shi ranar tashin kiyama in ka saki kujera a ma'aikata ranar tashin kiyama za ka tashi da kujerar akan ka a filin kiyama in ka saci cable za ka zo da cable akan kafin kiyama, in ka saci motar gwamnati dan ana yin dabara saci motar gwamnati ka kyale mota ta mutu da gangan babu maintenance, sannan daga baya sai ka zo ka ce ayi gonjo kuma sai ka sai antal khasm wal hakam, wato kai ne mai hukumar, kai ne alƙalin, kai kadai kai ne mai gonjan, kai ne mai saya sassaka daga shi ka daga kenan. Ma'ana kaga wannan daidai shi da ka dauke kayan jama'a ba tare da haƙƙin ba. To manzo Allah ce mutum zai zo da kiran tashi kiyama ya dauke da kansa, yace fala a'rifanna ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu ruga aw bakaratan laha khuwar aw shatan tay'at, yace kada in hadir daya daga cikin kuranan tashi kiyama yana dauke da raƙumi yana kuka irin na raƙumi shine ruga, ko yana dauke da sa yana kuka irin na sanuwa shine khuwar, ko yana dauke da akuya tana kuka irin na awaki me shine shatan tayar. Manzo Allah ce dukkan wanda ya saci akuya ko ya saci tsinkiya ko ya saci lakumi zai zo a dauke da shi a kansa a farfajiyar kiyama, jama'a suna kallon sa. Ina jin ba wanda ya taba ganin wanda yake dauke da lakumi a kansa. To a kiyama za ka barawan lakumi ya zo da shi a kansa, barawan pijot ya zo da ita a kansa, barawan daloli ya zo da su a kansa, barawan tarakta ta noma ya zo da ita a kansa. Duk wanda ya saci wani abu manzon Allah ya faɗa ce wallahi sai ya zo da shi a dauki a kansa ranar tashin kiyama, dan ai masa fallasa domin yau mutu bala sara'ir, ranar da za a tona hasirai kowa cikin riga yanzu ba a gane shi ba, sai ranar tashin kiyama za a masa fallasa yau mutu bala sara'ir, kenan ranar da za a tona hasirai. Bayan manzon Allah ya faɗa wannan thumma rafa'a yadayhi hatta ru'iya bayadu ibtayhi, sai manzon Allah ya ɗaga hannu har aka hango kyallin hamatarsa. فقال يا اللهم هل بلغت ايه يا الله شنا اثر يا الله شنا اثر يا الله شنا اثر صحابه سنا cewa na'am ka isar na'am ka isar dukkan wanda ya baka kyauta da sunan mukamin ka idan ka karba daidai yake da cin hanci, dukkan wanda ya baka kyauta ka karba in kyauta ce ta fi sallallahi ya baka bayan kai da kaya mana to hukumma ita ta nawa ne suna nan tsohofin sojoji da tsohofin 'yan sanda nawa muke da su, babu manyan sojoji waɗanda suka 'yan ajin masu nauyi ba, kurata waɗanda suka sha wahala yanzu kuma suna nan aminatun nasu ba suna cikin wahala irin waɗannan nawa muke da su. To a je a same su mana a ba su kyauta ta fi sabillahi. Tsohofin kwamishinoni nawa ake da su, tsohofin DODO da EOEO nawa ake da su, yau a je a ba su wannan kyautar madadin sun yi iyali da yawa yanzu ba su da aiki sun riga sun yi ritaya sun bauta ma ƙasa sun yi hidima sun yi kaza, a je a ba su wannan kyautar mana. Sai kawai an yi appointment ɗinka kwamishina sai wani ya baka kyauta ka ɗauka kyauta ce, wallahi tallahi cin hanci ne in ka ci ka ci hanci. Sunanta as-suhutu, wannan hadisin fa wanda ya rawaito shi ne Imam al-Bukhari da Imam Muslim. Daga nan gurin sai mu je kan hadisin Khawla binti Amir al-Ansariya wa hiya imra'atu Hamzata radiyallahu anha anhu wa anha. Khawla binti Amir al-Ansariya matar Hamza ibn Abdul Muttalib, qalat tace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighayri haqqin, wallahi akwai waɗansu mazaje waɗansu mutane suna shiga cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba, suna tawatawa suna tafantamawa cikin dukiyar bayin Allah talakawa ba tare da haƙƙi ba, falahumun naru yawmal qiyama, suna da wuta ita ce makomarsu ranar tashin kiyama. Wannan hadisi shi ma Bukhari da Bukhari ne ya rawaito. Sai mu ji hadisin karshe da zamu tsaya a kansa a wannan gabar maganar, hadisin Abu Huraira. Manzon Allah ce atadruna man al-muflis, kun san waye al-muflis? Ka'idar al-muflis a larabci wanda yake da dukiya a hannunsa amma ko bata kai ma ya biya bashin da ake binsa ba, kaga ai da shi da babu duk sai babu duk ne kenan. Qalu sai sahabbai suka ce al-muflis fina man la dirham lahu wala mata, ai da an ce al-muflis a cikin mu shine wanda ba ya da dinari ba ya da haja ba ya da kuɗi ko ba ya da wata kadara. Fa qala sai manzo Allah ce innal muflisa min ummati, fi al-muflisu cikin al-ummata man yati yawm al-qiyamati bi salati, shine wanda zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ta yi daidai,
وصيام جاء أذن ياي ديدي وزكاة جاء زكاة ياي ديدي ويأتي كدسة ما هذا أما يزو أنك مسلم لكم يا زجواني يا تولى وانا أسر يا تبتن تنواني وقذف هذا يا يوى وانا قاذ هذي يا تي وانا مذنى تيني يا تي وانا ديما مذاني يا تي وانا متذاني وأكل مال هذا يا تبيك رواني يا يوى وانا سمد فادي يا يوى وانا ساتا وصفك دم هذا يا كم زبد جنواني فيوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته سياتوكي أيكا ستننا الخير نسلى دا أزمي دا زكا دا يي سلى azumi zakka da yayi sai a dauke su waɗannan manyan ibadoji a rinka daukar ladan ana baiwa wannan da ya zubar wa jini ana baiwa wannan da ya sace mu kuɗi ana baiwa wancan da yawa ha'inci ana baiwa wancan da yawa damfara fa in faniyat asanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi in ayyukan lada suka kare bai gama biyan abin da ke kansa ba ukhiza min qatayahum faturihat alayhi sai a dauko zunubin waɗannan mutanen sai a dora masa thumma quriha fil nari sannan sai a tilasta shi a shigar da ke cikin wuta. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi. Yanzu tsakaninku da Allah, idan aka tara muku ƴan majalisa, wai ba yana nufin nabarna ba, ɗan majalisa duk inda yake, kansiloli duk inda suke, gwamnoninmu da kwamishinonin da daraktoci duk inda suke, aka ce a zo a haɗa su. Muna son su yi bayanin sallah irin ta annabi wanda annabi ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Cikin dukkan mutum ɗari nawa ne sallar za ta kai labari? Mu ce ta zo mu ce nawa? Biyu ko uku cikin kowane ɗari. To sai ko mu zo mu ce azumi ɗin tsantsa irin na annabi, sai ko mu ce zakka waye yake fitarwa daidai kuma ya bayar ga wanda shari'a ta ce ba wanda ransa yake so ba. To wai kaddara ta sallar ma a ce sun yi daidai irin wanda annabi ce sallu kama ra'aytumuni usalli, azumin sun yi daidai, zakkar sun yi daidai, ga haɗarin da yake jiransu in dai mutum ya saci kuɗin jama'a wanda bai sata ba babu ruwan shi ya tsira. Ga haɗarin da ke jiransa. To kaddara sallar da azumin sun yi daidai ga haɗarin da ke jiransa. Za a ɗauke lada ba wancan. To ina ga wanda ya satar kuma bai iya sallah ba? Kada abin yayi yawa wai sai ke da hauka? Abin yayi yawa ke. Ina ga wanda ya satar bai iya azumi ba? Ina ga wanda ya satar bai ma san meye zakka ba ko ya ake fitar da ita ba? Menene matsayin waɗannan? Sallar ma bai iya ba, zakkar bai iya ba, azumin bai iya ba. Fa'altu kama ra'aytu an-nasa yaf'aluna, haka naga ana yi, nima nayi, haka naga ni a garin mu ko ƙauyen mu. Ya an ce yi bayani ba zai bayani ba, to ina ga wannan, kaga sallar da yi ba ta yi ba, kuma ya zo ya sata, ma'ana ba ya da abin da zai biya mata kuɗi a lahira. To in kana da abin biyar ma sakamakon mutum da ya gaji wuta zai ji, to ina ga baka da abin biya ne, min babu aula kenan. Wannan hadisin Imam Muslim bai rawaito shi. Dan Allah wani malamai ne suke faɗa muku wannan? Wannan farjadu salihin ne, ba anan a masallacin indini aka wallafa aka rubuta aka buga ba. Riyadu salihin ɗin da kuke ganin sa na Abu Zakariya ne, shine Yahya ibn Sharaf An-Nawawi shine mai wallafin wannan littafin. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi kuwa ya mutu a yauce a cikin ƙarni na 6 zuwa na 7, domin ya mutu ne a shekara ta 666, shekara ta 666, yau bana shekara 1421, yau shekara sanar da barin duniya. Sai idan an faɗa aƙina sai wani ya ɗauka cewa ai wannan maganar a masallacin duniya ake faɗa, sauran gari ba haka ake faɗa ba. To gashi dai ba a nan mu dai masallacin, duk wani malami da yake zai zo ya faɗa muku ƙarya, ko ƴan majalisa, ko ku shugabannin ƙananan hukumomi, ko ku gwamnoni, ko ministoci, duk malamin da zai faɗa muku ƙarya ya zo ya ƙure mu akan wannan littafin, ya ce ƙarya muka yi ba littafi bane. Hadisan daga Bukhari sai Muslim, shi yasa ban kawo wani sabon littafi daban ba, kuma dukkanin ku ai kuna yin cikin ku akwai wanda suka yi boko suka yi zurfi, su je su sai Bukhari da Muslim su zo za mu nuna musu inda hadisan suke su karanta da turanci, imma ba su yarda da fassarar mu ba. To amma sai malamin zo su muku ƙarya, idan an yi roƙon Allah shikenan, idan an yi addu'a shikenan, ya an sauke Qur'ani an yanka rago shikenan. Wallahi tallahi waɗannan ba malamai bane, bokaye ne, ba su da alaƙa da malamta ta kusa ko ta nesa. Kuma wallahi kuka biye wannan ranar tashin kiyama, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin. Sashin ku zai la'anci sashi ku da su, kuna Allah tsine muku, su ma suna Allah tsine muku,
sashin ku zai kafirce ma sashi karshe makomar ku da su shine wuta. Duk malamin da zai faɗa muku da sashi ku ji sashi to shine ke son ku kenan, dan baya jin tsoron ku baya bukatar abin hannunku, ku bayar kar ku bayar wannan ku ta shafa. Amma zai faɗa muku gaskiya kuma dakin ta. Amma duk malamin da ya shiga ofishin gwamnati kamar ya kwaɓe takarminsa, ai ba za a yi abincin shi da shi ba. Malami ya je ofishin karamar hukuma yana kwaɓe takarminsa a kofar ofis kamar ya shiga zai shiga masallaci. Ai mun zo ne mai muku addu'a, Allah taimake ku, Allah kare mana ku, ma'ana Allah kare mana ku, ku yi ta mana sata idan kun zato ku ɗan san mana shi ne ma'anar tafiya. In Allah da ji abin nan, na ɗawaita magana akan wannan akan shugabanni da malamai, don su shugabanni su suke laifin, amma da yawa malamai suke zuga su kuma ba sa faɗa musu gaskiya. Shi yasa ƙaryar da suka faɗa muku, don sun faɗa muku ƙarya, kar ku ɗauka tunda ƙarya suka faɗa muku ko sun samu uzuri ranar tashin kiyama su za a tambaya, ba ku ma sai an tambaye ku, ku kwatanta mana ai tashin sun ba ɗaya bane ba. Idan ka murta wannan tashar ka ji abin da suke cewa, murta ɗaya tashar mana ka ji me suke cewa. Idan ka murta wannan tashar ana goge, sai ka zo ka ce ai ba yanda zan yi daga gidan rediyo ne aka sa goge, buɗe za ka samu tashar da aka sa kira'a. Amma ka buɗe tashar da ake goge kullum sai ka ce haka na buɗe na ji. Haka na buɗe na ji ba yanda zan yi, ka ce rediyon mana ba tsoro ba. Dole sai ka ji goge, sai ka ce haka na ji a rediyo, ka ce rediyon mana buɗe zai tashar in ba komai ka ce gaba ɗaya. To wani malami kullum ya maka ƙarya ya maka fadanci sai ka ɗauka kuma shi kenan, ai wannan ai malam ya ce ba komai. Ka gaba komai ke da shi wallahi. Wallahi za ku yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama, duk wanda yake ban komai ya ce ke ka ne bayan shi ya gama cutar kansa. Malaman da ba san su da wa'azi ba, ba san su da faɗakarwa ba. Sai huna nawa ne a nan garin? Su faɗa mana mutum nawa suka musulunta a ƙasar Borno? Ƙasar biyu ɗin nan babu Kirista. Wani ɗaya daga cikin tarihin waliyyai ko malaman garin ne ya taɓa tashi ya je cikin ƙasar biyu ya shiga mutum ɗaya musulunta a hannunsa? Ba sai yanzu a nan da ake wa'azi din a nan masallacin da sauran masallatai na sunna cikin gari kamar su Zuriya, kamar su masallacin Sheikh Muhammad Abba Aji, kamar sauran masallatai inda samari suke matasa, ba wannan matasan bane yanzu suke shiga ƙauyuka suna wa'azi? Ina sauran waliyan? Duk suna ina. Kawai su zo su suna muku barazana, wai su ne suka yi kaza, su tsoratar da ku, su suka sai shari'a, su za su yi bayani yadda za a yi shari'a. Wallahi kuka biye musu za ku mutu ba ku yi shari'a ba, kuma ku da su wuta za ku. Allah. Wallahi muna faɗa muku gaskiya, ko mun tsaki ta ku bai wa zuciyar ku hakuri ku karɓa. Kar su tsoratar da ku, wai za wai idan aka wuce tasu za a shiga uku, za a yi wane ne, za a yi wane ne. Saboda su a koji kucin annabi daga ciki ba a bata musu rai, amma bata musu rai za a shiga uku. Wallahi akwai wata baiwar Allah a garin nan ta gomin waya, matar wani babban mutum ke nan garin, tana kuka cikin wayar tana jin tausayi, ta je gidan wani mutum wanda aka ce mana sa'in sa da shi a kafar watsa labarai. To shi kuma wannan mutumin wai jikan annabi ne, ita tana jin tausayi na gashi ina rigima da jikan annabi, kar wani abu ya same ni. Tana jin daɗin wa'azina, amma yanzu matsalar shi ne na taɓa jikokin annabi zan shiga uku. Na ce wannan ita ce matsala, ta ce wata ce wata, na ce na rantse da Allah wannan ba matsala ba ce ba. Wallahi tallahi wannan ba matsala ba ce, ba abin da za su iya yi, ba su isa ba su yi ba su da kamar za su isa. Ba abin da zai faru. Ta ce wai malam Ja'far ne nake magana da shi, ta ce Ja'far ne fa kike magana da shi. Ba abin da zai faru, ku kike wa balaguna. Ku suke damfara, ku suke wa fashin addini, suka sace muku imani, suka raba ku da Allah da manzon Allah. Amma tun da aka fara tafsiri a nan masallacin ba sa so, kafin ne tun da Sheikh Malam Muhammad Abba Aji su yi ba sa so, in sun isa su yi wani kulunguto mana a samu wata shekarar da ba a yi tafsirin ba. Ai ba abin da yake musu barazana irin tafsirin, kuma duk shekara kuma sai an yi. To inda a ce suna da abin da za su hana, da yanzu ba a fahimtar addini haka, cikinsu ya taɓa maganar shari'a? Samari ne suke maganar shari'a ne, matasa ne suke masu san Allah, masu san manzon Allah daga suke nan, ba wancan wanda suke fakewa da guzuma don su harbi karsana ba, ma'ana su fake da fadar manzon Allah don su ribaci zuciyar jama'a su samu kuɗi kaɗai. Amma wani malami ne ya kafa wata ƙungiya ta wa'azi ya je ya musulunta da mutane, ya fita wata ƙaramar hukuma ya je yi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa a kan raƙumi ya taso daga Makka zuwa Madina don ya isar da addini,
waye ciki daga Makka zuwa Madina kuwa kilomita 420 cur akan raƙumi ga jiza ga zafin rana ga duwatsu haka manzon Allah ya taho karkashin jagorancin mutumin da a lokacin da musulunta bishin Abdullah ibn Uraiki malaman da suke nan garin waɗanda ake cewa waliye waliye din waye baya da mota uku baya da mota hudu baya da mota biyar wa aka taba tukawa to yaje isar da wa'azi a yaje isar da musulunci a nan kasar biyu wa ya fito masallaci ya koyar da mutane ahalin suka sani mutanen da addinin ma babba ake bayar da ake dan gugu tsarawa haka ana wannan lullufi shi haka ana lullufewa ana abin nan kakkarewa to kuma shine wai waɗansu masu wanki za su suna jin tsoronsu in kuna jin tsoronsu kun ji tsoron tsun ma wallahi kun bata kanku lokaci abinda za su yi muku ku tsaya ku bi Allah wallahi wallahi nauyin da Allah ya baku wallahi idan ba ku bi daidai ba sai Allah ya tambaye ku ranar da ba wanda zai kare ku ranar tashin kiyama wallahi duk wani mai mulki gwargwadon girman mulkin ka gwargwadon matsalarsa nauyin shugaban karamar hukuma kan ya tsara na kansila nauyin kwamishina ya tsananta shugaban karamar hukuma domin kwamishina ya shafi dukkan jiha ne gwargwadon abin da ya shafi ma'aikatarsa idan ilimi ne dukkan makarantun jiharsa wanda suke karkashin sargamma idan asibiti ne dukkan dan kiwon lafiya ne dukkan asibitocin da ke cikin jiharsa wanda suke karkashin sargamma kaga ya tsara wannan gwamna kuma nashi ya tsara na sauran har aje minista har aje kan shugaban kasa dan majalisa kuma kai kuma kana wakiltar waɗansu mutane in majalisar jiha ce ka san adadin mutanen da kake wakilta karamar hukuma nawa kake wakilta idan majalisar tarayya ce ka san karamar hukuma da kake wakilta ko adadin kananan hukumomi da kake wakilta in sanin ne ka san wannan kuma wallahi tallahi shugabanci ba wai dadi bane da hutu manzon Allah ya ce da Abu Dharr ina ganin kana da rauni kar ka yadda ka karbi shugabanci yace shugabanci mutane na kokowar samun sa a nan gidan duniya su yi campaign dan su samu da karfi yace wa inna hasa takunu nadamatan yawmal qiyama yace ranan tashin kiyama abin zai zama musu nadama yace sai wanda ya rike abin yadda yake daidai wa daida dukkan wanda bai rike yadda yake daidai wa daida ba to wallahi tallahi zai gamu da Allah ranan tashin kiyama kuma duk kudin da ake tasa ta din nan ana tasa don kudi a karamar hukuma da jiha da federal government duk mutane gani suke Allah babu abin da zai yi ai wa'azi ya riga ya wuce gaban ku Mabuto sai su kuna zayyar shekara 30 ne ya sace kudin kasar gaba daya kasar ta zo za ta karbo baki kamfanonin shi ne za su bai wa kasar sa baki wakilan kamfanonin sa suka zo suna tattaunawa da wakilan gwamnatin sa dan a bai wa kasar sa baki amma karshe Mabuto sai shi ko yayi da wannan kudin a ina ya mutu a Senegal ne ko a ina ne ya mutu a Morocco karshe aka ɗauko shi mutum biyar suka jefa gawar sarari suka yi tafiya ba kowa duk dukiyar da ya ɗauka tana ƙasar turai turawa sun rike ta jufa dala miliyan 700 aka zo ga irin shugabannin ƙasashenmu na daban-daban na nan afirka ɗauke nan najeriya ba irin abin da ba yawa a bace ba malamai gaba ɗaya sun goyi bayansa suka ce sai ta zarce yan siyasa sun goyi bayansa soja sun goyi bayansa yan sanda sun goyi bayansa waye ya goyi bayansa duk kowa kawai za a ake ranar zarce wacce za ta zarce ba su san ba cewa inna rabbaka labil mirsad dan gidan dan a madakata kafin ka ce kiftawa da bismillah an warga zawo kowa lissafin sa Allah ya nuna shi ne Allah din wanda ke shi ne azizun zuntikam shi ne zul kuwatul matin shine alimul ghaibi wa shahada shine al-kabir shine al-muta'al shine lahu al-kibriya fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim wanda ya isa kici inda duk Najeriya za ta ci ta dore maka gindi Allah baya yi da kai kayi hasara inda duk Najeriya za ta yaki da kai Allah yana tare da kai kuma kai ne zaka ci nasara dan Allah ce wa inna jundana lahum al-ghalibun to dan me zamu tsaya muna tata dan me zamu tsaya muna ha'inci kuma mu demokrasi ɗinmu da muke ta Najeriya ta ƙarya muke makareta ne ƴan siyasar mu makareta ne mayaudara ne sai ƴan kaɗan ga demokrasi ɗin da aka ji aka yi fotokofiyin ɗin ta America Bill Clinton ya yi shekara 8 yana gwamna a wata jiha ta America jihar California daga nan yazo kuma ya karbi shugabancin America yanzu yana karshen shekara ta 8 shekaru nawa 16 shekara 8 a California yana gwamnan jiha shekara 8 a shugabancin America kasar da wadda ba kasar da take da karfin tattalin arziki amma a kwanan nan ne abokanansa suka yi masa gidauniya aka sa asusu a ce a tattara masa kudin da za a sai masa gida in ya sauka daga shugaban kasa ya samu gidan da ya zauna wallahi a kwanan nan aka harhada kudi karo abokanansa suka yi to kaga demokrasi kenan irin wannan demokrasi nake a Najeriya ni na tabbatar a yanzu akwai chairman din local government da yafi bilkinin tan kudi a Najeriya kuma cikin waɗanda suka hau kwanan nan sannan wanda ba su yi shekara biyu ba bai ma shekara ɗaya da rabi ba akwai wanda yafi bilkinin tan kudi to saboda haka wannan wata irin demokrasi ce ba a yi da kudin da zai sai gida matarsa ta tsohon baki cikin harkokin mulki wata rana suka yi masa kashedi cewa kai ne shugaban kasa ko matarka sai ta sake sa baki cikin harkar mulki kallar kace ita kamar kowa kai ne shugaban kasa mu a nan gurin da yake akwai hauka tattare da mu idan aka ce ga shugaban kasa to shugaban kasan shi shugaban kasan maza ne matarsa ta zama shugaban kasar mata ko kuma su raba su biyu su ne shugaban kasa a haɗe domin yadda zai kira mun sosai ya musu fada haka matar shugaban kasa za ta kira mun sosai ya musu fada na haka aka a lokacin abata ministoci da dattijai da wanda suka haifi Maryam da wanda suka girme ta suka je suka durkusa suna mata gaisuwar sallah sun durkusa an nuna sai NTA duk duniya ta gani ta ga banzaye
na'am
in banda nan ana ce wannan dabbanci da shirme matar shugaban kasa wani je wani minista na wata ma'aikata ta je ka durkusa kana gaida ita ka fadi kasa da wata babbar riga wai sallah ta zo gaisuwar sallah matar gwamnan jiha ta tana cewa za ta sa kafar wando tsaye da masu kaza sai ce mace ce ta sa kafar wando tsaye da maza ya za a yi wani an banda rikin kunya ma da rikin mutunci da rikin sani ya zama duk a Najeriya ake wannan a demokrasi din mutum shirme wanda ba manufa jizo Bill Clinton din nan kuma ya buga waya wayar telefon a cikin abin da yake bai shafi aikin gwamnati ba ya buga telefon ya yi amfani da ita nan ma sai da yan majalisa suka taka masa biri kar ya kara ilimin tijjiyar ko uku ya buga ya magana da wani abokinsa an ji magana sa cewa ba ta shafi aikin gwamnati ba wani fasin ya ikus ne na shi da abokinsa ba officially bane ba abubuwan sai aka zarge shi dan ne wannan kuma ya ce ya tuba ba zai kara ba to irin wannan demokrasi din ake demokradiyar ya masu bauta wa demokradiyya ayi magana ce ayi demokradiyya ayi kansu yawo irin wannan demokradiyya ake mu a nan gurin wani hauka ake daban ba Allah ba manzon Allah ba demokradiyya ba wani hauka tsaba fata da fashi da damfara da laifi ne ake to a cikin wannan sai a kasa samun daya wanda zai fito ya zakara alaysa minkum rajulun rashid in majalisa kuna majalisa a cikin ku a kasa samun mutum daya na tsatsai da zai fito ya ce kai abu kaza da muke bikin jama'a bai halatta ba dan Allah in ya faɗa haka da shugaban majalisa da shugaban masu rinjaye da shugaban marasa rinjaye da gwamnan jiha sai isa su kore shi ko shugaban kasa bai sai kore shi ba constitutionally din abu constitution din bai sai a kore shi ba to ya tashi mu ne wa'azi cewa wallahi ni dai kaza da ake dauka da dukiyar jama'a ko an raba ni ba zan karba ba kuma sai na fallasa ku a radio da talabijin a kasa samun mai tsoron Allah guda daya a kasa samun wani chairman na local government mai tsoron Allah guda daya wani councilor guda daya wanda zai tashi yayin rigima yace dan me ake wadaka da dukiyar jama'a haka duk za a fito a je a shiga wuta dan haka a yanzu abu guda biyu ne nake so in fadakar akai abu na farko dukkan wanda suka samu kansu cikin wannan barnar cikin wannan ba da kalaka da shirman har yanzu akwai lokaci in dai kana da numfashi da ka tuba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا وطن لسك إيماني كيتوبة زوز الله توبة النسوحة توبة تكسية. التوبة النسوح هي التي لا عودة بعدها. توبة عند باب كوما ودبايا توبة مزوروبة توبة مزوروبة توبة عند أن توبة أن توبة in kun yi wannan asara bukum an yi kafir an kun sayi haka mun dai ubangiji zai kankare muku kula ku muna nan ayyukan ku wai da salakum jannatin tajri min tahti al-anhar kuma zai shigar da ku aljanna wadda kullum ke gudana karkashin benayenta yawma la yakhudhu Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranan da Allah ba zai kunyatar da annabin da wanda suka yi imani tare da shi ba saboda haka lalle ne kokarin tuba tun kafin lokaci ya kure mana tuba tana da falala. Allah ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai ya kulla azama na tuba. Dukkan wanda kafir din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu, daga nan zuwa Abuja, daga nan zuwa Lagos, zuwa ina ne, daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba. Wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan. In muka yi shiru muka kyale ku Allah zai tuhumce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun ha'ince ku kenan ba mu nuna muku muna ƙaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatsunan insu da suke zuga ku kisa sai da zafi kin ake dukan ƙarfi idan ƙarfin ya tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za su fitar da shi ba sai an sa a cikin me wuta sai an yi zuga ciki yasa dole ai muku wannan wa'azin da kaushin da komai kauna ce kisa ake muku dan ka bai da lafiya za a ce ka zo ka jika daki dan dare zo ka bai waye ke san daki a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka bai daki dan ka bai da lafiya da kan shi yake asubuta dauki allura a soka masa ya tsalla ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dore aka tsalla masa wannan kanki dan ka bai da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma duka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna san mu yi abin da zamu fita gaban Allah kar Allah ya kama zama da laifin mun yi shiru mun kyale ba mu faɗa muku ba kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya wai mu fuskanci gangan jikinsa wani dan wani dukan wani na gari kaza muna magana ga dukkan mai makaman shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi makaman irin yadda anan akwai mukamin anan a Borno to akwai shi a Yobe akwai shi a Bauchi akwai shi a Adama akwai shi a Kano akwai shi a Zamfara akwai shi a Sokoto akwai shi a Kebbi ba wanda sai ce shi kadai aka yi attacking wannan mukamin ake attacking masu rike da wannan mukamin wanda suke da irin wannan halayyar wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya ko da yana da rike da mukamin in ya ji an faɗi laifin ya san ba nashi bane ai ba zai damu ba zai faɗi ne ya sujudu kukure ya ce mun hau tudun mun tsira wanda ko ya san yana ciki dumu-dumu yayi damal-damal da tabo to kaga ya rige zai wanke kansa da wuri wallahi saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku ku ji tsoron Allah ku tuba daga satar dukiyar jama'a ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah kuke boye gaskiya ko tana da falala Allah ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin dukkan wani jami'in gwamnatin da ya samu kansa cikin wannan barnar yanzu ya ji tsakanin shi da Allah sai ya kulla azama na tuba dukkan wanda kafir din zai kai masa daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Lagos zuwa ina ne daga lokacin da ya ji ya kulla azama ta tuba wallahi tallahi muna kaunar ku ne muke faɗa muku wannan in muka yi shiru muka kyale ku Allah zai tuhumce mu mun gani mun ki faɗa sannan kuma mun ha'ince ku kenan ba mu nuna muku muna kaunar ku ba amma mu faɗa muku da zafi da kakkausan harshe din saboda mun san a gefe ɗaya akwai shayatsunan insu da suke zuga ku kisa sai da zafi kin ake dukan karfi idan karfin ya tsatsa soso da sabulu da ruwa ba za su fitar da shi ba sai an sa a cikin me wuta sai an yi zuga ciki kisa dole ai muku wannan wa'azin da kaushin da komai kauna ce kisa ake muku dan ka bai da lafiya za a ce ka zo ka jika daki dan dare zo ka bai waye ke san daki a duniya amma saboda kana son lafiya sai ka bai daki dan ka bai da lafiya da kan shi yake asubuta dauki allura a soka masa ya tsalla ihu kamar kai aka tsira amma saboda kana kaunta da lafiya ka dore aka tsalla masa wannan karfi dan ka bai da lafiya ake masa sakiya da wuta kuma duka yadda muna kaunar ku ne da haka muke faɗa muku irin wannan ko a hudubar juma'a ko a karatu na yau irin wannan saboda muna son mu yi abin da zamu fita gaban Allah, kar Allah ya kama zama da laifin mun zulo mun kyale ba mu faɗa muku ba. Kuma lokacin da muke ba ma fuskantar wani mutum guda ɗaya, wai mu fuskanci gangan jikinsa, wani ɗan wani jikan wani na gari kaza, muna magana ga dukkan mai makaman, shi yasa ba ma kiran suna sai dai mu faɗi mukamin. Irin yadda a nan akwai mukamin, a nan a Borno to akwai shi a Yobe, akwai shi a Bauchi, akwai shi a Adama, akwai shi a Kano, akwai shi a Zamfara, akwai shi a Sokoto, akwai shi a Kebbi. Ba wanda ya ce shi kaɗai aka yi atakin wannan makaman, ake atakin masu rike da wannan makaman wanda suke da irin wannan halayyar. Wani mai jin tsoron Allah guda ɗaya, ko da yana da rike da mukamin, in ya ji an faɗi laifin ya san ba nasu ba ne, ai ba zai damu ba, zai faɗi mai yi sujudu shukr ya ce mun hau tudun mun tsira. Wanda ko ya san yana ciki dumu-dumu, ya yi damal-damal da taɓo, to kaga ya rage zo ya wanke kansa da wuri wallahi. Saboda haka shi ne abin da muke faɗa muku, ku ji tsoron Allah, ku tuba daga satar dukiyar jama'a. Ko kuma malamai waɗanda kuke kin Allah, kuke ɓoye gaskiya, ku sani Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun. Ubangiji ta'ala ya ce dukkan waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na hujjoji da shari'a, su ɓoye abin bayan mun saukar da shi cikin littafin mu, to irin waɗannan Allah ya la'ance su, masu la'anta ma sun la'ance su. Idan an ce Allah ya la'ance su, ya nisanta su daga rahama, ba su ba rahamar Ubangiji. Duk wanda ya ɓoye hadisi ɗaya da ya san in ya faɗa mai mulki zai gyara, in ya faɗa wa sarki zai gyara, in ya faɗa ma hakimi zai gyara, in ya faɗa ma gwamna ko shugaban ƙasa ko minista ko kansila ko shugaba ƙaramar hukuma zai gyara, sai ya ɓoye don ya shiri bar duniya. Ula'ika yal'anuhum Allah, irin waɗannan Allah ya tsine musu. Wa yal'anuhum al-la'inun, masu la'anta cikin mala'iku da mutane da aljanu sun la'anta, sun tsine musu albarka. Illa allazina tabu, sai in fa su ma sun tuba. Wa aslahu, suka zo suka gyara. Wa bayyanu, abinda suka ɓoye jiya kuma suka bayyana, suka fasa ƙwai irin yadda muke fasawa. Fa ula'ika atubu alaihim, Allah ce irin wannan zan karɓi tuban su. Abinda yake bukata tuba, gyara aiki, bayani. Dan ka tuba sai kai shiru, sai to daje yana ce ba kyau. To yanzu kuma na zo daje yana ce da kyau, yanzu kuma na zo ce ba kyau. Sai ka tuba kai dai daga yau ka daina cewa da kyau, amma kuma baka yi bayanin kuskuren ka na jiya ba, har yanzu baka tuba ba kenan. Dan kar malami ya je boye jiya ya ce barna ne, yanzu ya zo ya warware kansa, amma da haka bari ya yi shiru ya daina wa'azin gaba ɗaya. Dole sai ka zo ka warware abin da kake fadiya na abin da bai tuba daidai ba. Duk abin da zaka tara dukiya ba zai amfane ka komai ba a gaban Allah. Ka tara duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya ba zai kara maka komai ba a gaban Allah in baka bi Allah ba. Inna akramakum indallahi atqakum, bai ce ba aktsarukum malan, bai ce ba ashaddakum ba'san, a'a atqakum, wanda yake ku karamci a wurin Allah, wanda yake ku takawa. Saboda haka malami ba takawa shirme ne, ɗalibin da yake da takawa sai zo su ga albin mai kyale malam yana so magana sai ta takawa. Duk duniya in dai aka cire annabawa ba kamar sayyidina Abubakar Siddiq, daga nan sai Umar ɗan Khattab, sai Usman ibn Affan, sai Ali ibn Abi Talib. Duk cikin waɗannan ba wanda baya qiyamul layli, ba wanda baya ihsani, ba wanda bai rike mulki yayi adalci ba, ba wanda ya zalunci dukiyar jama'a ko ɗaya, ba wanda ya ha'inci jama'a. Idan da a ce wani zai ha'inci jama'a a ce ba komai ya ci bulus da waɗannan ne, to ba su yi ba. Don haka kada malamai yaudare ku, ko kuma malamai ku daina yaudaran bayan Allah, ku faɗa musu gaskiya. Dan ka ɓata da sarki, dan ka ɓata da gwamna, dan ka ɓata da kwamishina, ba abin da zai maka. Kai malami kai ne kake da abin da baya ƙarewa, da mai kuɗi, da sarki, da gwamna, da shugaban ƙasa suna da abin da yake ƙarewa. Kai malami ba wata rana da aka yi biki na rantsar da kai aka ce daga yau ka zama malami, dan haka kenan babu wata rana da za a yi maka ritaya kuma a ce yau kai ba malami bane ba. Shi ko gwamna yadda aka rantsar da shi, haka kuma za a zo a sauke shi wata rana. Shi ma shugaban ƙasa, shi ma minista, shi ma kwamishina, duk ranar da suka hau kuma akwai ranar sauka da fintana, nin tana jira, kuma duk sun sani kai ko babu wanda ya ce sauke ka. A ce abin da yake tasarrufi ya fi nasu daraja, ya fi nasu kima. Amma idan ka je ka wulakantar da kanka, kamar yadda na kan ba komai ba ne, kana sha'awan nasu, ka zama banza kenan a gabansu.
dan haka ka hakura da abin da zaka rayu akai, rayuwarka ko da ba tsada ka hakura da ita, rayuwarka komin arhatta, ta fi maka kima, ta fi maka mutunci, ka rayu cikin yanci. Ba wanda yake ji shi yake rike da kai ta yadda in yi suci da yau ba za a ce fa ne a gidanka ba, kana cikin yanci sai ka faɗi gaskiya yadda kake so, ka fasa tsaye, ba wanda yake ce maka danne. Kuma da ka samu wannan yanci shikenan sai kimar ka ma ta karu a idan jama'a, amma idan ka biyewa masu mulki sai su rusa maka mutunci. In kai fadan ci ga masu mulki a wurin su mutuncin ka zai fara zubewa, tun kana zuwa ana karɓanka sai ka zo ka faɗi matsalarka. Lokacin da ka zo mai mulki aka ce waye, ya ce wani da yake jinansa, to gaban sa ya faɗi dan bai san wata matsala ka zo da ita ba. Amma kana zuwa sai ka ce wallahi mun sa almajiri ana nan ana taimaka addu'a, dannan ma an soke Qur'ani so bakwai, kuma wannan juma'a ma an soke, kuma insha Allah dama abin da muke so gobe ma za mu wata saukar, to amma kuma ana son a yi yanka ne, to amma kuma abin yankan ne sai muka tsaya muna tunanin ya za a yi. Damfara ke da ka faɗa haka a wurin mai mulkin mutuncinka ya zube, farashin kuɗin rago sai rago da shi za a saye ka, rago ne da 2,500 ko, to dan yana ganin kimarka, kuma tun da zuwan farko ne sai ya magana da yan protocol sai a je a sanya naira 10,000 ko 10,015 ko a kima cikin ambulance sai a baka. Kana samu in da matsalar koma haka kuɗi suke masifar suke ma, kana samu su matsala tana ƙara shigowa, ba ka da su kana buga tsohon bashin ɗinka burr kai nan. Da zaran ka samu 1,500 da kuma ka fara tunanin to yanzu kuma ina son mota, to idan ne mota ina za ta rika kwana, ina son gareji, to kaza, sakamakon son mota abu ɗaya ne sai ka so wajen abu guda biyar su sirri ita. Saboda haka sai kuɗin sun ƙare, matsalar ba ta ƙare ba ta wani, to kai da ka ko ba inda zaka je ka san sai ka koma ka kashe wannan kalyar da ka je so ɗaya so biyu so uku, wata rana da ya hango ka cikin lafiya ce dala kuke musu muna mitin. Sai ka tambaya Allah wallahi dai yanzu suka shiga mitin sai dai ba kine ko za a zauna ko kuma za a je gida idan ya so, idan an fito a tulo ko kuma a yi menene ko su zo ne da kona in kuma kudin mota ne shiga to kuma nawa na kashe ba riba. Daga nan gurin ka daina yin kima a wurin su, kuma ka zo cikin gari ba ka da kima, ba ka da kalmar da za ka faɗa a ji. Da kuke ganin idan ana wa'azi jama'a suna taruwa, suna taruwa ne gwargwadon mutumin da suke kyautata masa zaton zai faɗa musu gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi. Kuma a yau in kuka canja za ku faɗa gaskiya da ke cikin Qur'ani ko hadisi, za ku tara taron da ya fi wannan yawa. Cikin waɗanda za su je su saurare ku har da mu a nan sai mu je mu saurare ku. Amma za ku faɗi ƙarya za ku yi tatsuniya ya waye zai saurare ku. Kuma sai ka ba za ku saurare ka ba sai dai Allah larurar. Za ka yi ƙarya da tatsuniya da labarin da ganin su da wani buga misalai, dole sai ka kawo hadisin manzon Allah. In ba sai ka kawo ba yanzu kasuwar gida ta daina ce. Kasuwar tsubu da waye sai dai ka je kana wa waɗancan kuma ba za ka yi mutunci ba. Don haka muke kira ga malamai su ji tsoron Allah, su kiyaye dokar Allah, su sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye su. Wallahi idan malaman nan suka gyara, masu mulkin nan suka gyara, komai zai tafi daidai. Mu ba ma ganin cewa wai matsalar mu ita ce kuɗi, ba mu da matsalar kuɗi a Najeriya. Matsalar mu shine waye zai rike kuɗin a sarrafa su, ba matsalar kuɗi ba ce. Kuɗi kan akwai su a kowace jiha, domin ana bata miliyan 700 ko miliyan 800 ko miliyan 900. Kuɗi akwai su a kowace karamar hukuma, domin ana bata miliyan 20 ko miliyan 25, wata ma har miliyan 29 ko 30 wata karamar hukuma. A ce matsalar ba ta kuɗi ba ce ba, matsalar tawa ake danka kuɗin a hannunsu, a nan matsalar take. Idan suka gyara suka ji tsoron Allah, suka yi takawa, suka yi kishin jama'ar su, suka yi kishin addinin su, to komai zai gyaru. Su bi tsari din na amana aminci, to sai komai ya gyaru. Amma wallahi matukar ba su gyara ba, duk abin da za su sata ba zai kore musu talauci ba. Da waɗansu sun yi sata a can tayamomi na ƙaranan hukumomi da kwamishinonin da sun sata kuma sai aka zo aka sauke su shekara biyu ko uku da sauke mutum, kuma sai ya sake zama fakiri. Bal afqaru min al-awwal, ya fi fakirancin da ya fitar da hayyacinsa, kuma sakamakon yana nan da su gobe kiyama. To dan me zamu tsaya muna ha'in tarkan mu, mu ha'in talakawa, mu ha'in jama'ar mu, kuma kira na ƙarshe zuwa ga jama'a shine mu kuma jama'a sai mun gyara. In ka ga waɗannan masu mulkin sun ci gaba haka suna zalunci, sun ci gaba da zama haka, to mu ne muka ƙara zama azzalimai irin su. Amma matukar mumun canja, to duk wanda zai zo fa sai ya canja. Dole matukar mun canja, lokaci ya wuce na mu je muna yawa maula a gidan wani commissioner ko maula a ofishin shugaban karamar hukuma magana sai ne mana aiki ya gyara mana primary din yayan mu. Mutum ne aka baki kudin da zai gyara primary din da yayan ka 7-8 za su yi karatu, bai gyara ba. Aka baki kudin da zai zo ya sa maka magani a asibiti, in baka da lafiya kai da makwabcinka da 'yan garinka ku je asibitin ku samu panadol, paracetamol da sauran magunguna, bai yi ba. Aka baki kudin da zai zo ya muku kwalbati ya yi magudanar ruwa ta yadda kan ruwa gida mu ya suka muku gidaje da damana, duk bai yi ba. Sai ka wanke kafar kuma ka je ofishin shugaban karamin hukuma ka ce ai sai wani sai ɗauko 200 ya baka, kuma ka ce Allah saka masa da alheri. Akwai sakarki da hoton da ta fito ne ko naira 5,000 ya baka, har yanzu da saura bai cika maka sauran ba. Dan kuɗin da zaka bayar a karantar da ƴaƴanka a shekara 5,000 zaka karantar da su, maganin da za a ta a gidanka 5,000 zai isa. To ko 5,000 ya baka bai maka ciko ba, kamar kuɗin ka ne 100,000 sai ɗauko naira 100 sai baka, kuma yake ce Allah saka da alheri sai godiya. Sai an rasa irin wannan ƴan maula din a shugabannin kananan, a ofishin shugabannin kananan hukumomi da ofishin masu mukami na gwamnati, sai an kori ƴan maula, sai ƴan maula sun rabu da wannan wurin. Sai shugaban karamar hukuma ya zanto Allah ya sa a gaba aiki zai yi, jihadi zai yi. Sannan sai ai wannan da zan ke tuna da wadansu matasa akan game da karewar ilimi da karewar darajar ilimi, lokacin da suke da yawa ko da karewar darajar ilimi, ya za a gyara, ya za a gyara, ta yadda za a gyara shi ne da an samu masu jin tsoron Allah. In ba samu masu jin tsoron Allah ba zai gyara ba. Muka buga misali da wani shugaban karamar hukuma, ɗaya daga cikin shugabannin ƙananan hukumomin jihar Kano, yankinsa akwai Maguzawa da Kirista da menene, ya zo ya gina katuwar, ya za ka yake gina katuwar Islamic Center wanda ta kunshi classes na karatu, ta kunshi wurin saukar da baki, dukkan wanda suka musulunta za a saukar da su a wajen, a koya musu sana'a da ilimin addini, wani adadi na watanni a yantar da su a basu kayan sana'a su tafi. Ta kunshi assembly hall, ta kunshi masallaci, ta kunshi shaguna waɗanda za a bayar haya don wannan wuri ya rinka samun kuɗin da zai rike kanka, ta kunshi kaza, ta kunshi kaza. Wato za a ga ayyukan da yana alkhairi masu tarin yawa. Haka nan cikin Bauchi local gama a wata karamar hukuma, wani shugaban karamar hukuma ya buɗe ofis guda a cikin karamar hukuma da kula da harkokin addini. Aka ɗauki ma'aikata don yaɗa da'awa da kula da wa'azi da da'awa da masallatai, lasjikoki a masallatai, wa'azi, lasta, waye, duk irin waɗannan za a iya yi, kuma kuɗin suna nan ba a ɗauki komai daga ciki ba. To duk da sun da bokarafi a ciki, wannan taron jama'ar ɗinnan da kowa gani cike da masallaci har wa zuba abin nan, shi ɗan siyasa yake so don ya ci zaɓe. Kai ne za ka yi masa gata ba shi ne zai masa gata ba, kai ne za ka dangula masa ƙuri'a ka ji cewa ka masa alfarma, amma shi ba a wata alfarma da zai maka da ya wuce ya zo tsare dukiyar ka kare saka. To sai kanmu ya waye a kan wannan, dole malami masu wa'azi a yi ta wayar da kai jama'a game da wannan. Cikin ƴan boko da suka san sirri na irin waɗannan ababen da sassashe da maguɗi da cikin harkar gwamnati, in su ba su da ƙarfin halin ma da za su faɗa, ko da masu ba yanayinsu ba ne ba su fito su faɗa, samu wani malami mai tsoron Allah su karanta masa wannan bayanan cikin dare gobe ya huɗu bar juma'a a kai, ya buɗe wuta lokacin da yake faɗin an yi sata ɓarawun ya rinƙa jin a'a ya aka yi ya gani. Dole sai an yi wannan taimakekeniyar da juna, in ba wannan ba wallahi ba za mu iya kawo juyin juya hali. Saboda haka ina fatan Ubangiji Ta'ala ya kawo mana agaji, ya kawo mana gyara cikin wannan barbaɗin rayuwa da muke ciki. Ubangiji Ta'ala ya inganta mana wannan shugabannin, ya Allah ka sa musu tsoron Allah. Kuma waɗannan malamai Ubangiji Ta'ala ka inganta mana su, ya Allah ka sa musu tsoron Allah. Ya Ubangiji ka kawo mana gyara ta hanyar da ta fi dacewa da mu, ya Ubangiji ka kawo mana sauƙi cikin al'amuran mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Anas dan Malik ke cewa na ga wata daga cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake binne ta bayan rasuwarta, manzon Allah ko yana zaune a jikin kabarinta, sai na ga idansa suna fitar da hawaye. Hadisi na gaba kuma yana cewa manzon Allah ya ce kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari, kuma kar ku zauna a kan kabari. To shi yana buƙatar a yi masa bayani kamar hadisin sun dan saba. Wannan hadisin an ce kar a zauna kan kabari, can kuma an ce Annabi ya zauna a wurin kabari. To abin da za ka daura cewa yayi wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun indal kabari, bai ce ba alal kabari. Nan kuma ya ce la tasallu ila al kuburi wala tajlisu alaiha. Fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ma jalasa ala al kabari wa innama jalasa indal kabari. Kada ko mun bashi ko da larabci. Ya an ce ya zauna wurin kabari, ma'ana kusa da wani kabari ce. Ya zauna a kan kabari, ma'ana ya zauna a kan kabari ce, wanda ba haka aka nuna Annabin ya yi ba. Wannan kuma yake cewa
cikin wannan hadisin ya inganta amma ya zaba bala wa bil mu'min fi nafsihi wa nafsihi wa malihi ya tar kan rahama alaihi safia ma'ana mu'mini ba zai guce ba Allah na jarraba sa cikin ransa da dukiyarsa da ƴaƴansa har sai ya damu da Allah ba tare da kuskure shi tare da shi wannan hadisi ingantacce ne ko da ran cikin ransa salihi ne nan na'am dan da sune wadanda suke to daga kai kike nan dan muka tafi a tambayar wannan yake cewa ka tabbatar ga wani gwamna ko wanda yake gaban karamar hukuma wanda ya dauki dukiyar jama'a sai kuma ya zo biya maka aikin haji ko ya maka wata babbar kyauta ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba to anan gurin abu guda biyu ne idan ya biya maka hajjin nan dan ka je kai masa addu'a ya biya maka umara dan ka je kai masa addu'a ya baka kyauta dan kai masa addu'a akan ci gaba da abin nan da yake wannan bai halatta ba